ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dajewa
masarawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin sabon shirin ilimi garkuwar dan adam kamar da muka shaida muku a makon da ya gabata kasancewar shekara ta zo karshe zamu yi bitan wasu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar ne a wannan fili na ilimi garkuwar dan adam a shekara mai karewa ne dai muka yi hira da wata tsohon ministan ilimi kuma yanzu haka ɗan ministan wakilai daga jihar Gombe Hajiya Aishatu Dukku wanda ta yi bayani game da wani kuduri na tabbatar da kafa wata hukuma da za ta kula da dalibai da ke gudanar da almajiranci a ƙasa da nufin inganta shi kamar yadda za ku ji daga bakin ta kamar haka
to mun sami kamar yadda nace wayanda suka goye baya akan a lalle a kafa wannan hukuma asuma da dalilan su mun samu kuma wayanda suka ce ba ta so kamar kungiyar Kristoci ta Najeriya ta ce wannan hukuma zai zamanto ya zamanto bangaren addinin Islama ne saboda haka ba ta goyon bayan wannan kafa wannan hukuma domin an ce almajirai to almajirai kuma ana nufin ƴaƴan musu to amma an samu wanda suka ba da amsa akan cewa in an kafa wannan hukuma ba ta yaran musulmai bane kadai tunda an ce za ta kula da yaran da ba sa makaranta ma an yi kokarin don a wayar da kan wa'inda suka zo taro domin su gane cewa a wannan hukuma an ce ta almajirai ce da kuma yaran da ba sa makaranta muna so a fahimci kudirin ba na bangaranci bane ko kuma na na lalle kalmar almajiri almajiri lalle addini kuma kowa ya san cewa dalibi da ake cewa almajiri karatu yake to amma ita gwamnati bata san da wannan karatun da yaro yake ba domin yanzu ina baka misali kamar yanzu in na gama secondary zan je makarantar theology ko zan je makarantar babu zan fito da ko certificate ko diploma amma shi wanda yayi karatu almajirci har ya kure ba a bashi komai certificate bai da certificate sai a ce ma shi wai yayi karatu ba to kaga kuma ilimi ne wanda kamar da nake shekaru aru aka dogara da ilimin kuma har yanzu ana amfana daga wannan ilimin saboda manya-manyan malaman mu da kuma manya-manyan masu rubutu suna nan wanda suka rubuta littattafai da ake amfani da su to buka ga ta yaya za a ce wannan ilimi na almajirci bai da amfani ko a ce ba a san da shi ba
to haka kuma a shekara mai karewa ne muka kawo muku tattaunawa da abokin aiki na Sarfil Hashim kuma ya yi da wani malamin turanci da ya je kasar Amurka domin sanin makaman aiki daga jami'ar alƙalam da ke jihar Katsina shi ma ba tare da na ja ku da nisa ba ga dai malamin kamar da muka hira da shi a wancan lokaci
to masha Allah kamar yadda na gabatar da sunana a farko na ce sunana Hamisa Haruna ni haifaffen ɗan Kano ne sannan kuma na yi rayuwa ta da karatu na gaba ɗaya a Kano na yi karatun digiri na farko da digiri na biyu a Bayero University Kano wanda na karanci English a nan wannan Department of English kenan
wato turanci kenan
wato yaren turanci kwarai da gaske
to menene ya kawo ka Amurka a halin yanzu
to babban abin da ya kawo ni wannan ƙasa ta Amerika shine mun zo gabatar da wani taro na ƙara juna sani wanda ma'ana ita zan ce kenan Department of State
ma'aikatan
harkokin waje na Amerika sun ka dauki nauyin wannan program din tare da FHI 360 a matsayina na malamin turanci na dade ina gabatar da shirye-shirye na taimakawa ƴan uwan mu malamai na turanci kamar yadda muka sani Nigeria ko Africa generally muna fama da matsaloli na yadda za a koyar da shi kansa yaran turancin samun dama da nayi na halartar wani program ko in ce wani course wanda University of Maryland Baltimore County anan Amerika kenan ta bani karkashin US Embassy dake Abuja So na samu damar yin karatu na wata shida karkashin wannan program din wanda ta internet muka yi shi. Yana daya daga cikin kalubalen da muke fama da su a Nigeria. Mutane da yawa in kace kana karatu ta internet za su dauka kamar kawai wasa kake ko shiri
ba karatu so ba malami a zahiri yana koyar da kai.
So amma nagode wa Allah zamu iya cewa COVID-19 ta zo da abubuwa da wani challenges ma'ala na tasgaro sannan kuma at the same time ta fadakar da mu ta bude idanun mu akan cewa karatu ba lalle sai ka yi shi a face to face ba ma'ana ba
kaji alin karatu ba kana daikin kama in dai kana da wannan yanar gizon zaka yi shi ba karatu malami ya koyar da kai.
So zamu iya cewa gaba ɗaya duniya ta zama to kamar wani karamin village ne ko in ce wani dan kauye ne yau karamin wuri ne wanda duk inda kake a duniya zaka iya yin wannan karatu. So kuma wannan daman na samu da taimakon ita ma'ana embassy ta America wacce take a Abuja suka bani wannan daman nayi wata shida ina wannan karatu.
To Malam Hamisu ka san dai cewa a Najeriya akwai matsala da yawa musamman idan aka ce bangaren arewa ga matasa.
Gaskiya ne.
Wani lokaci zaka iya kallon rubutun su na turanci kuma ka saurare su na yin turanci sai ka ji akwai kurakurai da yawa. Me yake janyo haka a yanzu haka? Rashin ilimi ne ko kuma rashin dagewa a koya musu ne a tabbatar da cewa sun koya?
Da farko zan iya daukar matsalar daga bangaren mu kanmu masu koya. Saboda kamar yadda na faɗa yanzu da zuwan internet ma'ana yana gizo duka abubuwa sun zo da sauki. Akwai manhajoji da yawa waɗanda mutum zai iya amfani da su domin ya koyi yaren turanci. Hasali ma yanzu idan ka shiga misali kafofin sadarwa da muke amfani da su kamar su Facebook, kamar su WhatsApp, kamar su Twitter da yawan su akwai groups waɗanda zaka iya shiga ka amfana da su kuma ka koyi turanci kana daga cikin daki baka da buƙatar sai ka je waje amma sun samu dama sun yi karatu ta internet.
To masu aro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'an da ta bada umarnin shirin da kuma daidaita shi Juli Ledor Gresham naku Babangiji Bring ke cewa huta lafiya sai wani makon.
Can hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokarin mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa.